This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, da Niya. Za a iya kuma kama tashar akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com wato a internet kenan. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din Maladan Ibrahim Ayo ne da Sarfiul Hashim Gumel. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. A cikin shirin za ku yi cewa an bayyana Najeriya a matsayin ƙasar da take kan gaba game da zazzaɓin cizon sauro. Salin nan za mu kawo muku shirin da rashin tai na Salihu Garba. Sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Mazauna babban birnin ƙasar Nepal na neman mafaka a wajen ƙasar a daren jiya Lahadi saboda fargabar ƙaramar girgizar ƙasa mai biyo baya. Bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta girgiza ƙasar ta kuma kashe aƙalla mutane 2,400. Girgizar ƙasar ta ranar Asabar mai ƙarfin maki 7.8 wadda ta shafi yankin mai girma ɗaya ya kai kilomita 80 a arewa maso yammar garin Kathmandu. Ta yi barna sosai har ma ta rusa gine-ginen tarihi na ƙasar. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.7 na daga cikin girgizar ƙasa mafi ƙanƙanta da ta tada hankalin al'ummar garin Kathmandu a lokutan baya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lamarin ya shafi 35 cikin gundumomi 75 na ƙasar. An yi kiyasin mutane miliyan 30 ne ke zaune a ƙasar ta Nepal. Masu aikin agaji daga Amurka da sauran ƙasashen duniya sun isa ƙasar domin taimakawa wajen neman mutanen da suka ɓace. Dubun dubatan mutane sun raunata, ba a kuma san adadin mutanen da suka rasa rayukansu ba.
Yau ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana da takwaransa na ƙasar Iran a birnin New York. Wannan dai shi ne irinsa na farko tun satin hudun da suka gabata da aka tsara yarjejeniya na musamman akan batun sarrafa makamin nukiliya na ƙasar ta Iran. Daya daga cikin manyan jami'an ma'aikatar da yake magana jiya Lahadi ya ce ganawar dai tsakanin John Kerry da takwaransa Mohammed Javad Zarif za a yi shi ne daidai da taron da aka yi akan wannan batu na cin matsaya akan nukiliya wanda aka cimma da Majalisar Ɗinkin Duniya. Masu tattaunawa akan wannan batun dai suna da 30 ga watan Yuni da su kammala duk wani batu game da wannan maganar nukiliya, wanda wannan shine zai zama mataki na ƙarshe akan ɗage takunkumin da aka sawa ƙasar wanda ya yi wa tattalin arzikin ƙasar illa. Don farko dai wannan watan dai da Kerry ya bayyana cewa an samar da wani tsari na musamman akan wannan batu, wanda dukkan bangarorin da suke tattaunawa sun amince da shi domin ko shine yafi zamowa babban kalubale cikin wannan tattaunawar. Sai dai ya amince cewa har sa'ilin da aka dakatar da tattaunawar akwai wasu muhimman batutuwa da ba a cin matsaya ba akan su.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani da ake tsammanin mayakin kungiyar Boko Haram ne ya kai hari kan sansanin sojojin Niger da ke tsibirin tafkin Chadi. Ya kashe sojoji da dama. Wata majiyar sojojin Nijar ta ce ɗarurrukan 'yan bindiga cikin kwale-kwale masu injina sun kai hari kan tsibirin Karamga da safiyar Asabar ɗin da ta wuce. Har ya zuwa yanzu dai ba a faɗi yawan mutanen da suka mutu a dalilin wannan harin ba, amma wani jami'in da ba a bayyana sunansa ba ya ce za a samu ɗimbin asarar rayuka. Ministan tsaron ƙasar ya faɗa a wani bayani cewa har yanzu sojojin na ci gaba da aiki da agajin sojojin ƙawance suna ta ƙoƙarin ganin an fitattaki 'yan bindigar da ke tsibirin. Ƙasar Nijar, Chadi da Kamaru da Najeriya duk suna da iyaka a tafkin Chadi. Kuma nan ne ɓangaren da sojojin ƙawancen ƙasashen ke yaƙar ƙungiyar Boko Haram. Tun shekara ta 2009 ne ƙungiyar Boko Haram ta fara tayar da ƙayar baya domin ganin ta kafa daular Islama a Najeriya. Ta kuma bazu da kai hare-hare ƙasashen da ke iyaka da Najeriya da suka hada da Kamaru, Chad da Niger. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yara 800,000 ne ƙungiyar Boko Haram ta raba su da mahallansu.
Jami'an hukumar zaben ƙasar Togo sun fara gidan ƙuri'an zaben shugaban ƙasa da aka yi ranar Asabar ɗin da ta gabata. wannan zaben dai ana saran cewa shugaba Fore Nasonge ya lashe wanda zai ci gaba da tsayawa kan karagar mulki. Hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta ce daga cikin mutane miliyan 3 da suke da damar kada kura'a, kashi 53 ne zuwa kashi 55 suka fito domin jefa kura'a ta su. Hukumar dai tana da kwanaki 6 daga ran da aka jefa kura'a domin ta bayyana sakamakon wannan zaben. Shi dai shugaba mai ci wato Fore Nasonge yana neman wa'adi na 3 ne na tsawon shekaru 5 wanda wannan ne zai sa zuri a gidansu su ci gaba da kasancewa kan karagar mulkin kasar har na tsawon shekaru 50. Shi dai shugaban na yanzu ya karbi ragar mulki ne a shekarar 2005 bayan rasuwar mahaifinsa Nasonge Iyadema wanda ya mulki kasar har na tsawon shekaru 38. Shugaban ya adawa da ke kalubalantar shugaba a wannan zaben Musa Jean-Pierre ana sa ran ya zama na biyu a zagayen farko na wannan zabe. Sai dai kuma ƴan kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun soki lamirin gwamnatin kasar na trusasawa masu zanga-zanga kana ɗan ruwan jama'a ne suke kasar ta Togo domin sa ido ga wannan zabe da ake a halin yanzu.
Mutane da yawa ne suka taru domin kokawa kan mutuwar matashin nan bakar fata da ya mutu a hannun ƴan sanda. Dubban mutane ne suka fito domin zanga-zangar nuna rashin jin daɗin su da yadda ƴan sanda ke cin zarafin mutane. Masu zaman makokin sun yi jeri a gidar rakiyar gawa da ke birnin Baltimore a nan Amurka domin tunawa da matashin mai suna Freddie Gray wanda ya rasa ransa a satin da ya wuce a dalilin ciwo da ya ji a ƙashin baya. An dai shirya yin jana'izar wannan matashi a yau Litinin. Masu zanga-zanga na neman a yi adalci akan mutuwar Gray da ta faru 19 ga wannan watan na Afrilu. An ɗauki kwanaki ana zanga-zangar lumana. Daga baya aka rita rikide ta koma ta tashin hankali inda aka lalata kofofin shaguna da fasa gilasan motoci. Yan sanda dai sun kame akalla mutane 34.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu fara da batun ciwon zazzabin cizon sauro da aka ce Najeriya ce sahun gaba wajen mutanen da ke fama da shi. An dai wannan batun ne wajen bikin yaki da zazzabin. Ga Dr. Mustapha Sani na cibiyar yaki da cutar polio na Najeriya domin jin shin da gaske ne wannan batu doctor.
So magana ta gaskiya idan ka ji har an faɗi haka to ina tabbatar maka da cewa akwai bincike wanda aka yi ne girma wannan zai tabbatar da haka. Tabbas kan na san Najeriya tana daga cikin kasashe wanda take fama da wannan cutar ta malaria, amma ba zan iya sanin cewa lalle ilalla ita ce ta daya ko kuma ga matsayinta ba.
To ina mafita in dai har akwai kanshin gaskiya a cikin wannan batu?
Wato a tunani shine mafita shine kamar dai da aka ci gaba da yunkuri yadda aka saba da gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke kawo dauki ga lalle a tabbatar da babu malaria nan, wannan shine abin da zamu ci gaba da yi a kasan mu. Sannan kuma wannan gefe kenan na gwamnati da kuma kungiyoyi, sannan mu kuma da kanmu mutane da muke cikin gidajen mu da ungoyin mu ma kamata mu ba da dauki inda zamu taimaka da tabbatar da cewa ko ina mahallin mu ba mu tabbatar an bar kwantaccen ruwa ko kuma datti, wannan shine sauran yake samu yake yaduwa a nan ba, wanda kamar yadda ka sani dai har yanzu muna dan kokawa ta fama da irin wannan abubuwan a gidan Najeriya.
To amma daktar ganin cewa an dade ana irin ire-iren wannan abubuwan har da kyautan magungunan sauro gidajen sauro shirye-shirye fadakarwa da makamantan su ake ta yi, ana iya cewa wannan bai tasiri ba kenan ko kuwa?
Wato a ce bai tasiri ba, ina ganin wannan kamar kuskure ne. Shi wato yaki na sauro idan ka kula da shi yana da wahala ba dan kuma abubuwa ne wanda ba kawai ma'aikatan lafiya ya shafa ba. Abu ne wanda dole sai an hada da irin ma'aikata ta su mahalli ma da sauran su tsaftace mahalli. Ba dan kawai irin abin ya shafi magana sauro, to abu ne wanda shi sauro din sai an duba na farko ma ina ne yake zama domin ya haihu domin kwayayensa da ƴaƴansa su rayu. Jesu da ke wannan kwayar cutar cizon sauron su saka wani. To duk wani abin da sai an duba su, ba da magunguna da kuma ba da gidan sauro, wannan abu ne wanda zai rage sosai, amma ba wai zai kau da shi gaba ɗaya yadda ake tunani ba. sai mun koma ni dai a tunanina sai mun koma ga harka da muhalli. Dole sai mun koma ga tsaftace muhalli. Gwamnati tana iya kai bakin kokarinta, amma magana ta gaskiya mu ma da kanmu mutane da muke zaune a gidajenmu da kuma ingoyinmu sai mun tabbatar da cewa mun taimaka gwamnati domin a daina zubar da shara da kuma ruwa a kowane hanyoyi haka a cikin ingoyinmu da inda muke mu'amalolin.
To dakta, a ganin ka abu ne da ake iya shawo kan shi gaba daya a ce yau an waye gari babu zazzabin cizon sauro ko kuma babu ma sauron gaba daya, abu ne da kake ganin zai iya yiwuwa?
Eh to a gaskiyar magana ni ina ganin
idan aka yi la'akari da tabiyoyin mu.
Na'am. Gaskiyar magana abu ne wanda muke sa ran haka ta faru, amma a ce kwata-kwata gaba daya ba shi koda za a samu ka zai dau lokaci. Lalle sai mutane sun fahimci da cewa lalle banin kwantaccen ruwa kamar da na faɗa da kuma wani sharori haka a kowane shara kowane nan gaskiyar magana ina ganin sai mun kai lokacin da mutane sun fahimci muhimmancin yin haka sannan za mu fara ci alalace za mu kai ga wani gaci insha Allah.
To kana ganin idan an ce ma a samar da doka na hukunta wanda ya aikata wannan ai ba zai zama illa ba?
A ni kam a tunani na wannan shine kawai ma hanya da za mu fara dauka ta ci gaba lalle domin a kauda wannan zazzabin cizon sauro a ƙasar mu. Doka wacce za ta tabbatar da mutum ya san cewa tsaftace muhallinsa shine na farko domin samun lafiyar mu. Ba wai kawai da ma matsalar cizon sauro ba, cututtuka da yawa wannan muhallin idan muka kula da shi aka tsaftace shi za a yi maganin su insha Allah.
To Dr. Mustafa Sani kenan, kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To an gaishe kamar yayi waɗannan dadaɗan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC, kuma agogo ya ce karfe 3:14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da rashin kai akan bar araha. Jama'a barka da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin tayi. Makonni biyu da suka gabata mun duba dalilin da yasa wasu sana'o'inmu na gargajiya suka durkushe, waɗanda kuma suka rayu ba su inganta ba ko haɓaka. Burin wannan shirin shine ya jawo hankalin mahukuntanmu na ƙananan hukumomi da ma jihohi har ma da gwamnatin tarayya. Su mai da hankali akan yadda za su taimaka su farfado da sana'o'inmu na gargajiya. Banda haka, ya kamata su duba hanyoyin da za su inganta su da ilimin fasaha domin inganta tattalin arziki da rayuwar jama'a. Shin me ma yasa sana'o'in mu ba sa ma cikin mahajan karatu mu na kananan makarantu har zuwa jami'o'i? Ci gaban da kasashen Turai da wasu suka yi ya ta'allaka ne akan yadda suka saka sana'o'in su cikin mahajan karatun su. Ba su tsaya nan ba, kullum bincike suke yi, suna ƙara sabbin hanyoyi domin inganta su. Ya kamata shugabannin ƙasashe masu tasowa, musamman ƙasashenmu na Afirka, su yi koyi da ƙasashen da suka ci gaba. Yau, shirin yana da misalin yadda hukumar samar da aikin yi ko NDE ta Najeriya, tare da haɗin kan ƙaramar hukumar Ingawa da gwamnatin jihar Katsina, suka faffaɗo da sana'ar saƙa a garin Agayawa. Bari na barko da abokiyar aiki wadda ta yi tattaki zuwa garin Agayawa inda ta haɗo wannan rahoton.
Agayawa wani ɗan ƙaramin gari ne da ke ƙaramar hukumar Ingawa ta jihar Katsina. Akwai kimanin mutane 10,000 da ke zaune a wannan gari. Garin kuma ya yi fice wajen saka adire da yin rigar tsamiya da rigar saki da luru bargo kenan da kuma sakar hula. Kwanaki na ziyarci wannan gari kuma duk wanda ka gani a garin galibi au yana sakar hula ko kuma yana sakan adire ko rigar saki irin ta sarakuna. Mata kuma galibi su ne ke yin kaɗi. To amma kash a yan shekarun baya sai wannan sana'a ta durƙushe. To sai kuma hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice tare da haɗin gwiwar ƙaramin hukumar Ingawa suka farfaɗo da wannan sana'a. Ga yadda zantawa ta kasance da masu saƙa da kuma waɗanda ke da hannu a farfaɗo da wannan masaƙa kamar su magajin garin Agayawa Alhaji Idris Yusuf da Malam Nura Aliyu Endoma mataimakin shugaban ƙaramin hukumar Ingawa da Malam Haru Meluru wanda ya share fiye da shekaru 60 yana wannan sana'a sai kuma injiniya Yakubu Umar Mani mai kula da wannan cibiya ko kuma masaƙa.
Sunana Alhaji Idris Yusuf Agayawa, magajin Agayawa a Ingawa local government area.
To ranka daidai muna son ka ba mu takaitaccen tarihin wannan wuri.
Wato in ina iya tunawa lokacin da muna kanana tun kafin a samu makaranta. Wannan gari namu babbar sana'armu ita ce wannan saka ɗin nan, kusan kowane gida kalilan ne waɗanda za a gani waɗanda ba su wannan sana'a ta saka ɗin nan. To a lokacin nan ana ta yi tun da aka zo kamar ranar Alhamis da yake kasuwar Juma'a ita ce babbar kasuwarmu. To a wannan kasuwa ita ce daddarenta, kusan da daddare aka fara bugun zannuwa da sauran kayayyaki sai an kai har asuba ana bugun wannan abu da wanda ake kawa shi ne ake ɗauka a kai kasuwa a saida, in an saida kuma a so kayayyakin da za a ci gaba da aiki na wannan bakwai kamin Juma'a ta zo. Tunda tun kama a kafa garin lokacin na tutun a ƙauye ana zanna a ƙauye kamin a kafa garin ana wannan sana'a. To da aka dawo wannan cikin gari an kafa wannan 1952 ɗin da aka ci gaba da sana'an nan ana ta yin ta. Yara da manya a lokacin nan kowa yana ta yi, dinda mai gida abinda zai iya koyawa ɗan shi a wannan lokacin kenan baya ga noma. Wannan ita ce babbar sana'armu wannan gana a lokacin nan.
To yaushe aka fara fuskantar matsala?
Zamani ne ya kawo haka. Kusan ina iya cewa abinda ya kawo haka nan tsakani ga Allah saboda yadda mutane ke son kowa ya kuɗi rana ɗaya. Yanzu wannan sana'a wadda ake ta hula ɗin nan, idan wajen mutum shida a hula ɗaya so ko mutum shida sai sun amfani da ita, kowa sai ya samu kwandara. Kaga wannan babban jin daɗi ne mu a gare mu.
Mun gode, Allah ya taimaka.
Amin amin.
Sunana Bala Yusuf Agayawa, ni ne kuma manajan wannan wuri da aka buɗe.
Yaya ka ji da aka farfaɗo da wannan sana'a?
Gaskiya mu ne ma Allah godiya, kuma muna godiya ga hukumar NDE da Professor Salisu da shi State Coordinator akan dagewa da suka yi. Allah ya sa wannan wuri ya inganta ya kawo wannan matsa. Fara wannan saƙa mun samu alheri ƙwarai da gaske, domin akwai yaranmu da suka gama makaranta, wasu sun yi SS, wasu sun yi NCE, ba su da aikin yi kuma ba su da damar da za su wuce karatu. Amma samun wannan masaka ta kawo da dama insha Allahu za su samu abin yi, za su yi sana'a, za su samu kuɗaɗen da za su wuce ƙara karatunsu gaba. Kuma ana murna da samun wannan masaka da aka yi, an samu ci gaba ƙwarai da gaske.
Ni ne Hamza Anas Matallawa. Na kai shekara 50.
To da wannan abu ya barbare ya kaji a ranka?
Ban ji daɗi ba, saboda ba mu ji daɗi ba, saboda mu ita ce muka taso muka tarda ana yi, ita ce kuma sana'armu, da ita ma aka aure iyayenmu, to aka barar da ita. Ga ai kuho kashe ta.
to kai
wannan
da
kake sanye da ita ai ta mata zamanin ki yo ai arhannabi ga ta wasan da nake yi za ki ga ta wasan da nake to tahi wannan kudi in yi ka sanyawa ya sa a jikan shi shi ma ya ga lalle da bambanci wannan kwana ka dan ta cire waccan ko dadewa take
to ba ne
ka ga ta wanke
nako ina daura ina wankewa ne kaman wata nawa ko shekara nawa
ko sati nawa wannan
shekara dai
guda ɗaya sai
dai eh ko ita kadai kike daurawa kin shekara kina daurawa
kuma ina wankewa
kina wankewa ba abin da za ta yi
shi kuma shugaban masu sakar hula ga abin da yake cewa
a da bamu da makama wanda zamu ci gaba da aiki amma yanzu mun gode Allah da gashi a garin mu muna alfahari wanda muna da kananan yara ma wanda sun ci gaba ta farke wannan aiki
sunana Haru ni ne mai lura
me yasa ake ce maka mai lura
eh sana'a ta ce tun ina dan kankani dan ina ji na hekare ta fi sattin ina yin wannan muna fata Allah ubangiji ya taimake mu wannan abu da aka tado mana ina da hihi karai shi bi a aje sai da wannan abu ya taso sai aka je aka tadda ni aka ce kana yin wannan abu nace ina yi anan ma sai na shiga he na dauko da dira kun sakan ma duk suna aje a ga magu daya ka gani nan a karatun nan in zaki ban duniyar nan duka in kika ce in fadi miki dai bazan fadi ba
to amma ai gashi Allah ya maka wannan baiwa
a ka rubuta ka ban duk rubutun nan na rubuta shi a gun saka amma ban san abin da kai ba in banna kai kai ne in jara kai kai ne amma kuma ni bazan iya fadi ba
sunana Nura Aliyu Endoma mataimakin shugaban karamar hukuma na Ingawa
to a dunkule wani irin alfanu za a samu idan wannan harka ta bunƙasa
alhamdulillah wannan falfado da sana'a tsakani da Allah ba karamin muhimmanci bane ba falfado da wannan sana'a da ake mun samu bunƙasa tattalin arziki kwarai da gaske dan duk a fadin Najeriya nan ba inda ba a dauka hula daga wannan garin na Agayawa a Kaita saboda sanin kowa ne anan akwai waɗanda musamman suke zuwa wasu su bada kamar daga Kano wazo zo su bada kwangila ai musu guda 1000 wasu kuma ai musu 10,000 daga wurare daban-daban wanda ake dauka ko ina ake kai waɗannan huluna saboda haka arziki ya shigo wannan karamar hukuma kwarai da gaske da kuma wannan ƙasa ta Agayawa saboda duk wanda ke dan wannan karamar hukuma ya san cewa Agayawa ta samu canji sosai ga matasa sun samu aiki ne da bunƙasar tattalin arziki za a ga garin ya ci gaba ta fannin gine-gine ta fannin abubuwa na karuwa iri-iri waɗanda yara matasa da dama sun samu abin yi saboda haka wannan abu ba karamin alkhairi bane ba tunda dama ainihin asalin wannan sana'a ita ce wanda suka gada tun kaka da kakanni alfarma ta sarakai da dai masu wadata
assalamu alaikum ni sunana Sahura Sale Daura a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan abu abin arziki abin alkhairi da ya shigo mana wannan karamar hukuma wannan gari na Agayawa da kuma Katsina Star gabaki daya muna matukar farin ciki da wannan al'ajabi da kuma wannan al'amari domin wannan abu ne wanda zai kara bunƙasa al'amuran jama'ar mu matasa da magidanta da kuma su kansu mata saboda
sana'an sakanin da ake duk maza ne ba mace ko dai
su suke kada zaran da suke zuwa su ko mazan suke waɗannan abubuwa domin kin san shi zaran ai shine ginshikin yin aikata wannan sana'a kanta
to jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin abokiyar aiki Juma'a Ali wadda ta kai ziyara a Agayawa ta ce Bahiro Diodene wanda ya shirya mana sauti ni Salu Garba ke muku fatan alheri sai Allah ya kai mu mako mai zuwa
to madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum gidan radio Muryar Amurka sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum a yau ina so na ni ka sako na da ɗan shawarwari ga mai girma gwamnan mu Alhaji Ibrahim Gaidan da cewa a gaskiya ya kamata yace ya rike duk yan kananan local government na Fataskum da al'amari daya saboda akwai wasu abubuwa da muke bi suna fitowa ya kamata ya fito ya karyata in har maganar ba daidai bane saboda wa'ansu ana fitowa gidajen Facebook ana nuna cewa girma gwamna ya ce yan fatasku za su gani sai ya rama to don haka a matsayinsa na shugaba ko ina ɗaya ne ya kamata ya rike kowa da local government a matsayin shine shugaban
magana Mustafa Muhammad daga Ilorin Kwara State ina mai farin cikin taya al'ummar Taraba samun gani wannan lokacin da gama zaben su lafiya ina fatar wa'anda Allah ya baiwa nasara su amfani da damar da suka samu domin su bautawa al'ummar jihar Taraba su kuma wa'anda Allah subhanahu wataala bai baiwa nasara ba su dauki hakuri su hada hannu tare da wa'anda Allah ya baiwa nasara domin ciyar da jihar Taraba gaba.
Assalamu alaikum BOA mai magana Kamal Abubakar kenan sabo har gara bi kuma ina da lafiya wannan laira din Allah ya kare mu daga halalan bankin da ake kaiwa da jaka ta wannan ya ci an garkuwa da wannan Allah ya kare mu Allah canza mu sabuwar gwamnati.
Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. To a gaskiya wannan sakamakon gwamnati na jihar Taraba da aka yi wanda aka ce wai Darius Ishaku na PDP ya ci to a gaskiya wannan zabe an yi akwai munamara da kumbiya-kumbiya sosai da rayin gaskiya cikin sa saboda haka mu yan jibir APC za mu dauka kara domin ganin an kawo maman Taraba wato Aya Juma'a Alhaji Sanata mukaminta na gwamnati fatar mata hakkin ta ga hukuma saboda haka wallahi ba za mu lamunta ba.
Assalamu alaikum BOA mai magana Muhammad daga Adama State karamar hukumar Song local government. A ra'ayina da zan bayyana game da zaben Taraba a gaskiya ya kamata zaben na yadda ya gudana kawai yan APC su ba su haƙuri shi ne ra'ayina a takaice na gode da yanjima ta ji lafiya.
Assalamu alaikum radio BOA mai magana Bashir Computer daga nan Kano State Nigeria. To ina so in yi aiki da wannan dama domin in tayar mai girma gwamnan jihar Imoro ta Okorocha murna da fatan Allah ya ba shi ikon suke al'umma da yi masa hidima. Bayan haka ina kira ga hukumar zaɓe ta jihar Taraba da cewar magana ta gaskiya zaɓen da aka yi ba a yi adalci ba kamar yadda al'ummar da ke yankuna da dama da aka yi wannan zaɓe suke kira. Don haka a daure zaɓen na a sake dudubawa. Su kuma ina kira ga ƴan takararmu maman Taraba da ta duba ta yi report zuwa ga kotuna domin a duba a ga yadda abubuwan suka tafi. Nagode kuma muna so mu kira ga jama'a zauna lafiya ko.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To mun ji cewa mazauna babban birnin ƙasar Nepal na neman mafaka a wajen kasar a daren jiya Lahadi saboda fargabar karamar girgizar kasar da ta biyo baya bayan girgizar kasa mai karfin gaske da ta girgiza kasar ta kuma kashe akalla mutane 2,400. Girgizar kasar ta ranar Asabar mai karfin maki 7.8 wadda ta shafi yanki mai girma da ya kai kilomita 80 a arewa maso yammar garin Kathmandu ta yi barna sosai har ma ta rusa gine-ginen tarihi na kasar. Yau ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gana da takwaransa na kasar Iran a birnin New York. Wannan shine irinsa na farko tun cikin sati hudun da suka gabata da aka tsara yarjejeniya musamman akan batun sarrafa makaman nukiliya na kasar ta Iran.
To madalla yanzu anan muka kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai can anjima da ranar ku je wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Sarfilu Hashim Gumel da ya taimaka mani da Chubahiru Diodone da ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato Mr. Charles ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai anjima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.